Maybe say I don't fight. You're feeling me, feeling me. I'm a super. You're coming from America.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya zamu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishin mu dake birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. A karan farko Amurka ta kwashe ƴan ƙasarta da masu takardun izinin zama na dindindin daga Sudan tun bayan da rikici ya barke a ƙasar makonni biyu da suka gabata, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Jami'an ƙasar sun ce wata motar bus wacce ta samu rakiyar wani jirgin yaƙi mara matuki ta yi ta jigilar ɗaruruwan Amurkawan, inda ta yi tafiyar sama da kilomita 800 da su domin fitar da su daga ƙasar ta Sudan. Wannan aikin kwashe ƴan ƙasar da Amurka ta gudanar na zuwa ne mako guda bayan da dakaru na musamman suka kwashe jami'an diplomasiyyar ƙasar da sauran jami'an gwamnati daga Sudan. Birnin Khartoum ya fuskanci hare-haren sama da tashin bindigogi a ranar Asabar. Hakan na faruwa ne duk da matsayar dakatar da buɗe wuta da aka cimma, lamarin da ya sa ƙarin fararen hula tsirewa daga ƙasar gudun kada rikicin ya ƙara runtsewa. An ga bakin hayaki ya lullube sararin samaniyar birnin na Khartoum, yayin da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya bada hasken cewa ɓangarorin biyu sun nuna alamun hawa teburin sasantawa ko da yake ba a tsayar da rana ba. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka jikkata tun bayan ɓarkewar rikicin a ranar 15 ga watan Afrilu, yayin da faɗa ya kaure tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kai masu sanye da kayan sarki da ake kira RSF. Wannan rikici ya sa ƙasar ta Sudan ta ɗauki hanyar yakin basasa, lamarin da ya tunkuɗe tsarin gwamnatin wucin gadi da aka kafa don maido da mulkin demokaradiyya. Rotanni sun ce dubban mutane sun tsere zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar ta Sudan wacce ke gabashin nahiyar Afirka. Wata kotu a Rasha ta ci tarar wata mata 'yar Siberia bayan da aka same ta da laifin wallafa wani sako da ke sukar yakin da Rasha ke yi a Ukraine a shafin sada zumunta. Kotun, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP, ta ci tarar Marina Novikova dala 12,000 kwatankwacin naira miliyan 8. Sai dai Marina ta roƙi kotun da ta yanke mata hukuncin zaman gidan yari domin ba ta da kuɗin da za ta biya tarar. A ranar Juma'a kotun ta samu Marina da laifin yaɗa labaran ƙarya kan dakarun Rasha, wanda hakan babban laifi ne a dokar ƙasar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a bara. Sakon da matar ta wallafa a shafin sada zumuntar ya cicciki matakin mamaye ƙasar ta Ukraine da Rasha ta yi tare da sukar hukumomin Kremlin. To a gefe guda kuma, masu ayyukan ceto sun kammala aikinsu a birnin Oman bayan wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Juma'a, wanda ya sanadin mutuwar mutum 23 ciki har da ƙananan yara 6. A cewar ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta Ukraine, masu ayyukan ceton sun gano gawarwaki 22 daga baraguzan ginin gidan da harin ya faɗa, yayin da mutum guda ke samun kulawa a asibiti. Yaran da suka mutu sun haɗa da maza 3 mata 3. Sannan mutum 9 sun jikkata, yayin da adadin mutanen da aka kubutar ya kai 17. A yankin Nipro da shi ma aka kai hare-haren saman, wani yaro mai shekaru 2 da mahaifiyarsa sun mutu sanadiyar harin. A jawabin da ya saba a kowane dare, shugaba Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da wannan hari, wanda shi ne mafi muni da Rasha ta kai a 'yan watannin bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutanen da suka tsira daga wani harin kisan kiyashi da ya auku a wani ƙauyen ƙasar Burkina Faso sun ce mutum 136 ciki har da mata da ƙananan yara aka kashe, inda suka ɗora alhakin harin na ranar 20 ga watan Afrilu akan dakarun ƙasar. A makon da ya gabata, wani mai shigar da ƙara ya ƙaddamar da bincike kan kisan kiyashin wanda ya auku a ƙauyen da ake kira Karma da kewayensa, bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa maharan sun kasance sanye da kayan dakarun ƙasar a lokacin da suka farwa yankin. Wani hari ya kasance ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan fararen hula, yayin da ƙasar ta Burkina Faso take fama da mayaka masu alaka da ƙungiyar Al-Qaida da IS.
Sai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Maraba da shigowa zauren VOA. Muna kan tattaunawa da mata 'yan siyasa waɗanda suka yi takara a zaben wannan shekara da kuma wasu mata masu ruwa da tsaki. Yau zamu tashi ne a inda Hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta yi takarar kujerar gwamna a jihar Neja, take bayanin irin gwagwarmayar da ta yi duk da cewa bata ci zaben ba. Hajiya Khadija, gare ki.
Kafin na zo ne yadda nake musu kuje ku yi nisa assessment, ku yi SWOT analysis. Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan?
Wato ai bincike sosai.
Ai bincike sosai. Muka je muka yi wayannan bincike, suka ce a Niger, 'yan Niger ma youth din da mata sun gaji da wai maza ba sa musu komai. Sai su je su tsaya musu kuma ba sa mata 3% ne mata suke cikin gwamnati. 3% din mata su kuma suke sa su kan kujera. Muka yi
maza ne yake sa mata kuma
mata ne suke sa matan suke voting su ne highest voters suke sa maza suke kada kuɗin su sa maza amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati sai a bar mata a baya 3% ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger sai muka ce to muka zauna muka yi abin nan muka yi strategy na mu shine team lead ita ce DG din mu muka zai ita in South Africa ce muka zo muka yi mapping din komai da komai haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar Niger amma ido na ya ga abubuwa irin gani
yawa
bari dai
a hankali da kai ba da wanda dai kike ma bari mu zo ga barista kafin mu zo gare ki Hajiya Balaraba barista akwai dokoki da aka riga aka yi a ƙasa banda kundin tsarin mulki ga sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2022 me yasa ne ake kukan cewa mace in dai har tana son ta fito ko ta yi siyasa sai in tana da kuɗi shin dokar zaɓen ta yarda da haka
dokar zaɓe ta yarda cewa mata su fito zaɓe amma da shike su riga sun saba amfani da kuɗi sai gaba ɗaya sai in ke baki da kuɗi to ba za a dama da ke ba amma ai an ce mata kar su sayi tiket ko ƙarya ne ne an ce mata su fito har su sayi tiket da kuɗi
kyauta za a
ba su shi kyauta amma haka ne ba haka bane
za a ce abin da dokar ƙasa ta faɗi dokar zaɓe ta faɗi kenan a ba mata tiketin tsayawa takara
kyauta amma kuma ba haka bane a ƙasan nan yanzu abin da ake ma mata shine sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi mace in kika fito takara tamkar za a hadu ne a danna ki don kina mace kazalika ai muna gani abin da ke faruwa kwanan nan Adamawa binani ita ce kada mace amma ana
shike da 25 of the number when da suka fito 25 da muka tsaya mu dai 25 ne
na san wata a
dan muna da governor female governor for
yes
akwai a Benue a wannan matan da muka yi meeting da ita 25 of us ne amma ba a sani sai a ce ita binan da ita ce ta fito APC so sai a ce ita kadai ta fito
oke ba a tuna sauran
dan party ba
to nan dai gashi mata shida ne suka ci kuma dukkan su mataimakan gwamna sun ci tare da gwamnonin su maza yanzu a zaben shekara 2023 nan mata 25 ne suka fito takarar kujerar gwamna a ƙasar nan baki daya
akwai a Abia akwai a Benue akwai a Kwaibom akwai a Kano ma akwai a Kano akwai a
Jigawa amma ba su kai labari ba
duka ba wanda ya ci da binani ne ma muke ta sa rai za ta ci
cigaba da
bayanin da nake shi
ne madam Hassana
sai a yi muku sarkin yawa
ya ga sarkin ƙarfi
maza mun san su ne suke siyasa dumu-dumu a ƙasar nan mata sun sako kai kaban ka dangaru sai aka danna kai in ya koma cikin rami
ba nan lai
har su yi ba a son a ji mu to wani lokacin mu mata mu ba mu taimaka maka
wallahi
mace ita ga irin wanda ta tashi tana neman in za ta danna ta abinda ita ba za ta yi ba kan yar wata mace ta yi in ta ga yar wanda ta tashi tana walwala sai bakin ciki ya tashi sai kishi ya shigo mu matan muna da namu sai mun tashi mu hada kanmu mun mara mata baya mun tashi a matsayin mata mun kace mu kanmu yanci kafin za mu ci gaba amma idan har mu din ba mu hada kanmu ba mun mara mata ƴan uwanmu baya ba mazan za su dinga danna mu ba za mu tashi kuma muna neman muryan mata da yawa a kasan nan saboda me ciwon ƴa mace ta kice idan muka samu
mace
a can gaba mun san inda zamu je mu kai kukan mu mun san inda muryar mu za a je mun san kukan mu za ta san inda za ta wuce da kuma
ta san
inda
za
ta kai gaba a je to amma ba mu da wakilcin mace a can wa zamu je mu samu an kai kuka gidan mutuwa kenan ko ka je ka samu namiji da bai san ciwon da yake na
fama kai mai kuka
to yaushe ne za a ji muryar mata a kasa ai zai wuya
to ai za mu zo ci shawarwari saboda mu ji ta yaya mata za su fidda kansu daga wannan kanki bari zo wajen yar gobar mayar kwato yan uwan jama'a yanci Hajji Yaba Laraba Abdullahi me za ki ce a game da wannan bayanan
wato abin da zan ce da farko shine ba wai babu matan bane wanda suke da kishi
akwai su
da dama amma kin ga Najeriya duk abin da za a ce mace ita ce a gaba to suna bakin ciki sai dai wajen neman aure in fa suna son mace to duk inda iyayenta da dangi suke ko sun
ko cike dalin ne sai an je
to bayan shi babu wani abu ni abin da zan faɗa a nan shine amma kaina na yan gwagwarmaya duk da ban kai ko ina ba amma ni
yan
kansa ce kwarai da gaske nayi matukan farin ciki da Hajiya Irit bana ta samu wannan
kujera
kuma FCT na san lokacin da ta fara gwagwarmaya tun lokacin mai a barba da su SDP da su ne mun yi siyasa da ita ba ita ba ta sani ba na nuna kaina amma muna kan tana karkashin ta ba abin da nake so a gane shine ita mace tana da wani abu da ya yar alƙawari ce ai yanzu misali da aka ce mutane wajen mata 25 ai ba wani abu ne tsoro ne suke ji mazan ku fito ku gaya musu gaskiya tsoro ne in ba ta tsoro ƙalubale ne su bari matan su contestants su fito su ci wallahi za su ci ai ba yake za a yi a ce wai mace ba ta ci ba a Najeriya mu ne majority mu ne masu zaɓi kuma mu ne muke haihuwa kuma duk wani saurayi magidanci so yake ya ga ya ci gaba ban yadda a ce wai ana amfani da yara matasa su zama ƴan bangar siyasa babu aikin yi ne misali yanzu ga ta nan kusa da ni Hajiya Irit ita ce yanzu ta zama senator a FCT namiji ta kada namiji ne wanda yake ji shi wani ne yake nuna cewa shi dan kasa ne mu baki ne yake nuna cewa a wancan lokacin da take magana ai ba wai magana ne na FCT kawai ba karkara kauyuka aka ringa shiga ana kebo matan da maza a trailer ana zuwa ana zubewa aka ce a etike kin ji dalili kenan sannan a lokacin inda an wayar mata da kai ita ma din haka zata yi ne domin matan suna nan su wanda suke jiran mace din ta fito takara
a shirye kuma suke
kuma a shirye suke a lokacin amma saboda me saboda ita abin da aka bata a bau ya kamata kuma ita ta yi aiki ne da bari ta rule and regulation su kuma abin da suke bi in ba haka suka yi ba suka bari mace ta ci to kashin su ya bushe ko kwanan nan mun yi magana da wani ce ai mama kin zo kina ta ihu kina magana mu ne za mu yadda mace ta yi gwamna ko ta yi shugaban kasa sannan mu zo muna durkusa mata a gaban ta sai nace ba uwa bace yar uwa ta ta haife ka raka ga magana banza magana gobe yanzu ma amfanin matan kuke ci kuma har ku mutu mace
in za ku haife ku
kuma sannan kuka aure ta kuma ta haife ku kuma kuka haife su saboda haka kin ga nan wannan abun kalubale ne ba wani tsoro da mace za ta ce za ta ji ita ma binanin muna mata addu'a kuma customer ta ainihin addu'an ya mace yana kai ga kowane irin da kuma idan suka ce za su toye mata haƙinta mu za mu zauna ne mu rutuna ba mu da lauya amma za mu yi addu'a wanda ya haƙin ya ga in zai iya bacci a kujerar sa
ne ba da amince kun amince cewa ta ci zaben
in mun amince in ko sun yadda ko sun yadda binani ita ta ci kuma ta ci a bata kawai kujerar ta idan kuma an yi to Irit dai ta tsallake ko kuma ce su suka tsallake rijiya ta baya yawa in ba haka ba to addu'a ƴaƴa mata za mu tara baki dai ayi duka san
to bari zo ga dake Irit an ce dole sai da kuɗi in ba haka ba mata ba za su samu karbuwa ba kuma gashi kin ce ba kuɗi ya aka yi
lokacin da ko lokacin da abin da na sani na dauka cewa inda kika ganci haka yake sai na dauki pen na rubuta ma duk wanda suke ta min magana zaki yaki wannan zaki sai na ce ina so gashi ina da ticket na neman goyon baya sai mutane suka bar ni fundraiser ba fa o sai
saboda an sai an yi wannan
wasika kawai na tutura
a kowa masu bada mutum daya ya bani miliyan 3 sauran mutanen sun bani 200,000, 200,500 masu 2000 naira 2000 masu 1000 masu 20,000 haka suka babbani har abin ya kai 15 million
a wannan kakan
a wancan lokacin da ta fara da ake cewa sai mai
sai da haka to ni kuma bana bada kuɗi tunda da niyya na shi bani da shi kuma na shiga da niyya cewa ai bai kamata bada kuɗi din marayi kadai
kuma kina san kici
exactly so sai yawo sai ga musu cewa a to masu wanda yake so a siya kuriyar shi marayin na zuwa amma ni kai na zan bada so na shiga ko ina duka wurin da ake shiga na shiga wadansu wurare in na kai sai su ce min churchin su kuma makarantan su bai da roof sai in musu wadansu sai su ce rijiya suke so
sai ki jona musu
haka dai nake campaign din
yadda kike amfani da kudin kenan
kana amfani da kudin ba ma ba kowa kudi mu da kanmu ma dan abinci kadan muke dafa sai yawo ba a raba ma wanda suka bi ni kudi kamar inda ake yi yanzu kawai dai duka mun dauka cewa ai wannan aiki
duka na aiki
haka muka zo muka yi ko ni ma nayi mamaki lokacin da kuriya suka fara fitowa ina lokacin mai gida ya ce mun to ikon Allah the shoestring budget dinki kamar kin ci fa amma wannan karo tsakanin lokacin da
zuwa yanzu
na ta neman ticket waɗansu lokaci in aka gan zan ci sai su dama su ce an ka da ni da vote shida waɗansu lokaci gwamnati za su ɗauki candidate namiji don sun san irin senator da suke so ba iri na ba ne suna son wanda ga kuɗi ka je ka yi wasa ka bar mu mai abin da muke so so waɗansu lokaci in muka kai gwamnati zai zuba kuɗi duk da haka da ƙyar za ka da ni shi yasa ba na fushi sun ce ba komai sai a ci gabawa har wannan 2019 ban ma zaɓe ba mu yi primaries ɗin ba an zo an kawo wani shiri da ba wanda ya gane da lokaci ya kai sai 'yan banga sai masu kone ko ina masu zuba acid masu dai haka dai muka gani karshen ba zaɓe primaries don duka an sace duka takardun INEC an na party an sace har karshen ma daga baya bayan wadansu lokaci an je an kashe chairman din ma da ya zo ya yi conductor so in ba samu a yi primaries baki zai zaɓa wanda suke so wannan karo sai da ticket a kai aito ni ba ni da kuɗin
sai yin ticket
bayan an nemi miliyan nawa a siya form
miliyan ɗari a wasu jam'iyyu amma an ce an ba
mata ba ba da muna expression of interest kuma expression of interest waɗansu lokaci na kai miliyan 3 waɗansu lokaci ya kai miliyan 5 ba lokacin da ya zama fi sai dai
ko a yanzu
an ba da expression of interest so wannan da aka zo na ga inda ba gaskiya ba adalci a jami'an da nake ba abin da ni na gani babu amfani an ce ni ne leader na FCT amma leader da ba a saurara magana nake wannan abu bai kamata mai abin da bai kamata mai shi ne zaɓe so ba mamaki zaɓen ma shi ne na tattara kaina na rubuta musu na ce kun ga siyasan nan na gaji da shi ba na mayin kuma sai na rubuta ma wa'ina wasiƙa na ce na bar party nan kuma APC kuma na ba da
a lokacin
kuma ka ban na bari ana ta magana to an ce ita kaɗai za ta yi taka da Abduda wani ya zo min gulma ya ce an yi meeting a kan ki je ki siya form na ce a APC din nan da ba adalci ba na yi so sai na je na ba da na yi resigning na ce ma mutane ni na gama da siyasa ba na yi kuma ina so yin waɗansu abubuwa da ba siyasa ba ne ma dai ma ina so dai ina yi kamar wata 6 a London ni gaskiya zama da irin wannan siyasa na gaci da shi sai shiga cikin gida dama zan wuce London zan ba da gida na haya sega shi mai real estate yazo ya mutu da yazo ya mutu aka ce mutu madam real estate fa ya rasu nace to shikenan zamu nemi wani kafan nan nema wani shine parties uku sun zo mun to Hajiya irin ki muke nema ba ticket ne problem kin mun baki sai ki shiga titi dosu sai ki shiga titi dosu sai na zaga na shawara da sarakuna
Hajiya Hibba ire cikin giba kenan take cewa kafin ta karbi gayyata na tsayawa takarar kujerar sanata a karkashin jam'iyyar Labour sai da ta yi tuntuba tare da neman shawarwarin sarakuna ku biyo mu makon gobe inda zamu ci gaba da hirar a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya
Gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni shirin ne da ke haska fitila akan fadi tashin da talakawa ke yi a birane a yau shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad dan jahar Kano na tarayyar Najeriya da sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi ga dai yadda tattaunawar mu ya kasance
sunana Ishaq Abbas Muhammad ni haifaffen jahar Kano ne tun 2009 kenan a wannan shekarar mahaifi na Allah ya masa rasuwa sai da ci akwai wan mahaifi na wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan kasa ta Ghana a cikin garin Kumasi shi kuma yana sana'ar sayar da kulluna abin da shafi dai dressing wear saka kamar yadda kuke gani ire-iren na al'adar Hausawa da hula a wannan lokacin ya mun magana shin bazan biyo shi Ghana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba so gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi don yadda muke jin tarihin Ghana da labarin Ghana kaman Ghana dai ku gafarce ni ba wani arziki ba komai ba wani sanike tunan to na zo Ghana ma me zan samu to amma alhamdulillah kamar yadda Bahaushe yake cewa dukkanin garin da Allah ya kaddara akwai sharruwanka a ciki babu shakka za ka zo a 2009 yemin magana bana mantawa amma ban amince masa ba sai 2015 don kamar yadda na bayar na kare secondary school ina 2014 isa bayan na kare secondary school daga to ina dai sana'a dinki a wannan lokacin so tunda na ga na yi free dai yanzu sai naga kuma ina da interest na inzo ya lokaci guda sai na ga na amince ina da ra'ayin inzo Ghana isa tunda zan zo daga can cikin abin da nake da shi ko kuma dan kudin da muka samu muka dan tattara wannan kayan su muka sai abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya isa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka Alhamdulillah Allah ya sa mu abun albarka don ciki diddai gashi kusan ince nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya don Allah ya sa mu abun albarka cikin shekara zan 8 years kenan da nazo Ghana gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai to kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni ai ba bukatar kuma ince zan sake wata sana'a sai dai abin da nayi shine na expand abinda muke sayarwa gaskiya ba iyaka shi nake yi kina da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga yanzu har takalmi ina kawowa abin da ya shafi zobe na azurfa ina sayar da shi abin da ya shafi agogo ina sayar da shi duka abin da ya shafi lace na mata kamar shaddoji da kake gani haka misali da duka ba mu kawo wanda ba dinka ba amma ta ga yanzu muna kawo wanda da muka ba mu ya ka ne ba mu kawo wanda ba dinka ba amma yanzu gashi muna kawowa sannan kuma ba zallar wannan ba kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanya kuma shi aka da wasu yan kuma shin ma suna bani kadar su musallah abin da ya shafi rare kuma duka shi ma nakan karba wanda ba ma daga Najeriya aka kawo shi ba mutane kamar abokan harka na nan Ghana sakamakon zama da ya dadi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su ina musu sallan shi tunda Allah ya sa ina san mutane daidai gargado tunda harka samu yawo miki ba muna zaune wuri guda bane ba wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a. Sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana, dukkanin abin da mutum zai dole zai fuskanci kalubale ko ba haka ba? Gaskiya na fuskanci kalubale sosai, amma wanda ya fi damuna sosai wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi inda tana shi ke damuna, bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba. Wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya. Kana cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a Ghana, gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kaina ya dame ni ba. Gaskiya babu wannan. Alayi halin ko ba ku wani lokacin za a dan tsaye da kai, ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai, to amma ana duba darajanka sai a rabu da kai. Don last misali da zan bayar, last wani police ya kama ni, gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi mu a tare da cewa shi ba musulmi ba ne, amma yanayin appearance ina da ya gani ya darasta ni wallahi. Don farko yanayin yadda ya yi mun ya so ya dan ba mu tsoro, to amma da na tsaya wallahi sai kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allahu alam, wallahi sai gashi ya gare yana mun nasiha ne, wallahi yana mun magana cikin turanci ne amma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan, ko ka ringa yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo. Yake bani misali da kan shi, ka gani gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa, Allah dai shi ne mai karewa, to amma ko da accident zai zo kai shi ne yake da matukar amfani, shi ke da matukar muhimmanci. In kanka ya riga ya tabu to komai ya riga ya lalace a tare da kai, don hankalinka da wani duk a cikin kai yake, ko ba haka ba? In kanka ya riga ya samu matsala to komai ya samu matsala a tare da kai, amma Allah yake ya don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka gan shi wannan din yana zuwa ya sauki. Gaskiya da karshe ma na ji kunya ne, don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge off wai ko kuma ka bani wani kudi ko wani duka ya min wannan nasihohin ne dai, wanda da karshe kuma na ce shi na gode ne mai godiya ne ya wuce wasa ko ni ma zaka ina karban wani police ya kama mutum dan kasa ma, amma ni sai yanzu in yi akwani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali, amma ka dan kamar misali yanayin shigar ka na mutunci da wani afiyanin kanka dai ka ba police hakuri, ai hakuri ya bar mutum ya tafi. Gaskiya wannan dai abin da zan iya cewa kenan abin da ya shafi hukumar Ghana.
Masu sauraro albishirinku,
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar
Amurka, duniya a tafin hannunku.
Adalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.